الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر الهي نظرت لك ان تجعلني بها في دائره عنايتك ونفعت نفسا ترفعني بها الى سمائه وبايتك وارفعت نور توصلني بها والمنتمين اليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وأذيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سادوا ركوة وانا مصلى شمي تارن البركة عند مكتارو دومن سنات الجنة مو أبن دزي أنفاني مدونية مو دلاهرة منا نأتكل التافي إمام ترمذينا شمائل المحمدية karatu ya dauke mu inda muka yi hadisi na takwas wasu malamai sun ce shine hadisi na tara ya danganci da bugun da mutum yake amfani da shi hadisi na tara yana farawa da kaman haka haddathna abu musa muhammad bin musanna haddathna muhammad bin ja'fa qala haddathna shu'ba an simaki bin harbin qala sami'tu jabirin bin samurata yaqul kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama دلي الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت للسماك ما دليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال دويل شك العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب وانا شنك الشان حديث ينا فار معنى حديث ينا فار وانا كمان حكا yace hadathna abu musa muhammad bin musanna abu musa muhammad bin musanna yana da laqabi da ake kiransa da suna al-anzari mutumin basra ne shi an fi sanin sa da suna bizaman fika ne bacin zama wanta fika an aka ce fika mun yi karatun shi tun a baya ko fika shine mutumin da malaman hadisi suka ce sun gwada shi sun tabbatar cewa yana da gaskiya jin maganganinsa ba a samun sa da ƙarya sai a ce wannan fika ne wara yana da tsantseni ma'ana yana da gudun abin duniya da yawa daga cikin mutanen mu abin da aka rasa yanzu kenan zaka iya ganin mutum ya kai mutum amma an samu matsala ɗaya da shi shine neman abin duniya ta kowane siga ba an ce kada mutum ya nemi duniya bane ko domin Allah subhanahu wataala shine yayin da umarni da cewa a nemi duniya kuma a nemi lahira cikin wannan sura cikin suratul qasas ko ke cewa wala tansa nasibaka minad dunya Allah ya ce kada kai dan uwa musulmi ka manta rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata kaman yanda Allah subhanahu wataala ya kyautata maka ko kaga wannan kissan Allah ya kawo mana ita ne lokacin da yake siffanta mana mutumin da yafi kowa kudi a duniya shine Karuna ko da kan kissan Karuna na inna Karuna kana min qaum Musa fa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usba uli huwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin sai Allah yake wabda fi ma ataka Allah ad-daral akhirah ka kalla siyakin da Allah ya fara kawowa ana magana kan me kudi sai Allah subhanahu wataala yake wabtagi fi ma ataka Allah ad-daral akhirah kai iya kan kokarin ka ka nemi rabon nan naka na lahira kenan kada musulmai hankalinmu ya dimaushe kan neman duniya ji abin da zaka yi ka tabbatar cewa yana hidimta maka ne ta yanda lahiran ka za ta yi kyau ji abin da zai zamanto yana lalata lahiran ka ne dan wani babun alheri bane gare ka koda ka ganka yanzu kana cikin wadata wallahi gobe wahala za ta shi ko wastan a duniya za ka ga Allah subhanahu wataala yana wulakanta su saboda mene sun riga sun sai da lahiran su sun sai duniya shine Allah yake mana misalin irin sa cikin alqur'ani mai girma yana cewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin irin waɗannan mutanen shine zaka ga mutun ya yarda ya sai da imanin sa da addinin sa da mutuncin sa dan ya sama duniya shine zaka ji wani yana faɗa a cikin irin waɗannan mutanen yana cewa da naji kunya in ji shi can da yaji kunya na gyara ne saboda Hausa ne yake cewa wai da yaji kunya a duniya gwamnati yaji kunya a lahira saboda haka zai nemi duniya ta kowace irin hanya kenan ta kowace irin hanya ta hada ta hanyar tsadi ta hanyar bokanci ta hanyar kashe mutane ta hanyar cin dukiyoyin marayu ta hanyar duk da baka tunani ba Allah ya ce mana Allah ya kare mu to sai Allah subhanahu wataala ya ce maka wabtaji fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah kai iyakan kokarinka ka nema da abin da Allah subhanahu wataala ya baka lahiranka wannan ma wani karatu ne fa takalla wabtaji fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah da abin da Allah ya baka da shi ake so kai amfani ka nema lahiranka sai mu dan tsaya mu musulmai mu tsaya mu kalla meye da me Allah ya ba mu dan uwana abu mafi girma da Allah subhanahu wataala ya baka kaka kawo dukiya ba shi bane wannan lafiya da rai shine mafi girman abin da Allah subhanahu wataala ya baka kenan Allah yana kira ni yana kiranka cewa mi amfani da wannan ran da lafiyan da Allah ya ba mu mu nemi lahiran mu sannan sauran abubuwan duk da ka mallaka su biyo baya dukiyanka motanka kudinka matanka yaranka duk zaka iya neman lahira da su kaga mutane kuma ba gane wannan yanzu sai kai tarbiyyar matanka cewa lokacin sallah nayi kai kana tunani kai da za ka samu lada ai hadda kai da kai tarbiyyar nan nata za ka samu lada yaranka kai tarbiyyar su sun yi karatun qur'ani suna kiyaye ibadoji kana tunanin su kadai za a ba lada hadda kai ka iya karanta qur'ani yana daga cikin abin da Allah ya baka ga alrammomi nan da yawa alhamdulillah masha Allah ga wannan ya ce shi ba alramma bane ai ka iya daga sabbi zuwa nasi koya ma wani duk lokacin da wannan bawan Allah da ka koya ma ya karanta qur'ani yanayin ladan da za a bashi kai ma haka nan za a baka ladan wabtaji fi ma ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya sai Allah ya ce to da banka kuma na duniya fa kakka manta shi kakka ji an ce ka nemi lahira ka ce a kai shikenan ba za ka je ka nemi abinci ba Allah zai zo a irin wannan ya ta faruwa ko zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mai ta faruwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ko sai na Umar wanda ya fara tunawa shi ne sai na Umar ya zo ya tarar da wani bawan Allah kawai yana zaune wai yana jiran wai ɗan uwansa wai su riga kawo masa abinci shi zahiri ne shi mai bautan Allah ne sai na Umar ya ce ta shi ka fita ka nemo abinci sama tana zubo da zinari ne ko tana zubo da kudi ne tashi kaje ka nema sai Allah subhanahu wataala ya buda maka an gane wannan shine ma'anar wala tansa nasibaka min ad-dunya ko wancan hadisin da ka haddace ai ga tunan ya gaya maka ka nema duniyan ka kaman ba za ka mutu ba lahiran ka kuma ka neme ta kaman yanzun nan za ka mutu da musulunci yake koya maka musulunci yana koya maka a harka ta ibada kar kai wasa da ita a harka ta neman abincin ka kar kai wasa da ita sai musulunci yake nuna mana cewa Allah yayi wa mutanen nan da ke sammako zuwa neman abincin su albarka manzon Allah da bakinsa ne albarka yake wannan addu'a cewa Allahumma barik li ummati fi bukurihinna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa shine Allah subhanahu wataala ka sanya albarka cikin sammakon da al'umma na take yi wurin neman abinci kenan ana bukata kai da kake neman abinci ka fita da sassafe shine mutane suka kafa ga wannan hadisin da kowa sai ta kawo shi a matsayin misali cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zamu yi hakikanin tawakkuli ga Allah subhanahu wataala kamar yadda tsuntsaye suke yin tawakkuli ga Allah mu ma da Allah ya azurta mu kamar yanda yake azurta tsuntsaye tsuntsu zai kwana a cikin shekansa da abinci kafin safe abincin ya kare kuma zai kara fita ne ma ya kara samu to me wannan yake nufi wannan yana nuna maka cewa yanda tsuntsun nan garina wayewa yake fita ko ka taba ganin tsuntsu ya fita cewa karfe 10 na rana na ko na saba ke cewa goman sabi ga tsuntsu ya fita lokacin yake fitowa daga shekansa abadan ba za ka taba gani ba garin Allah na wayewa ya fara haske to sai ya ce Allah ya gaya ma al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama waja'alna an-nahara ma'asha yini yayi lokaci ne na fita a nemi abinci sai a fita amma daga cikin mutanen mu ne zaka ga mutum ba zai je wurin aikin sa ba ko dai a mataki na ƙasa ko a mataki na babba sai ya kai ƙarfe 10 wai ma mai dan hankali kenan ai ranka ya dade ai daga cikin su akwai wanda sai ya sha ɗaya ne sannan zai sa ba wai ma zai fita bane ba sannan zai sauko daga gidan saman sa lokacin zai danga talakawa haka to sannan ku talakawa kaza kaza to yanzu ina da dan uzuri zan je aiki kenan ba zai isa wurin aikin ba sai 11 da rabi ko 12 karfe 2 na yi kuma sai ya ce wai ya tashi haka suke ko in ce mafi yawancin su Allah ya fi mana kenan mutum ya tashi ya nemi halaliyarsa shine wancan ayoyin suke nuna mana kamar yadda muka ga wannan bawan Allah wara yana da tsantseni wurin neman duniyan ko zahidi abin duniya bai tsole masa ido ba duk abin da zai nema sai yayi taka tsantsan a kansa shine ma'anar tsantsenin ko zuhudancin da kake ji Allah magana ya dauki karatunsa a hannun Ibn Uyayna ya dauki karatunsa wurin wani bawan Allah da muka karatu a baya can da ake ce masa Gandar kun tuno Gandar muka ce an sa masa wannan suna ne saboda yawan tambaya da yake yi ko ba ga muka faɗa ba to yana da dakaccin malaman sa shi Gandar din Muhammad bin Jafar al-Basri shi ake ce Gandar din ya kuma malamai da dama sun yi ruwaya a hannunsa ya rasu a shekara 252 malami na biyu a cikin isnadin hadisin ko malami na gaba a cikin isnadin hadisin shine Muhammad bin Jafar Muhammad bin Jafar yake cewa haddathna Shu'ba an Sammak bin Harb Sammak bin Harb tabi'i ne ya sama mutane 80 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ba kankanin baiwa bane mutum ma ya samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in zaka yi tunawa wancan hadisin duk da yanzu ba zan iya tunawo ingancin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ganni ko shi dan baya kama da shi ko wanda ya ganni hakika ni ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi to kasancewa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daraja ne ko ka gansa ma a matsayin ka na musulmi daraja ne baiwa ne kenan ka ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wani baiwa ne an gane wannan to wannan tabi'in ya ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 80 shi wannan Sammak din sika ne shi ma ba taba kama shi da ƙarya ba an gane wannan ko ya rasu a shekara ta 123 duk da wasu malamai sun yi magana a kansa sun ce daga baya haddarsa ta zo ta zubi an gane wannan ko kasan yau da gobe ba ko shi hadda yana buƙatar maimaici an gane ko in baka maimaita abin da ka haddace to zai iya zubewa to an ce daga baya dai haddarsa ta zo ta zubi saboda haka karatukan da ya ɗauka da yawa an zo a rasa su saboda amma wayanda suka ɗiba daga farko ya kaga sun samu ko ba haka ba yace samitu jabir bin sumrata ko samrata yaqul yace naji jabir bin samrata al-amiri as-sawa'i da jabir da samra din dukkan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne imam bukhari da imam muslim da abu dawud da nisa'i da jama'a da yawa sun ruwaito hadisan wa'annan sahabban a cikin dafansu an gane wannan ko wa'annan sahabban guda biyu sun rasu a khilafan Abdul Malik bin Marwan Jabir bin Samrata yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama dali'ul fam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai yalwan baki ne mun yi wani hadisi shigen wannan ko in aka ce yalwan baki ishara ne a wurin larabawa cewa mutum yana da kyau ba mutum mai karamin baki ba su larabawa so suna ganin mutumin da yake da karamin baki to akwai dan matsala ko an muka yi magana cewa a kasar Hausa zaka ga wasu suna cewa Allah ya ba su mata masu kananan baki saboda kada su rika cinye musu abinci Allah ya ji mana to su a larabawa suna siffanta mutum mai yalwan baki cewa mutum ne mai kyau ba kuma kaka ji an ce yalwan baki kai tunanin cewa waye wajejen baki ne haka kamar ko ba ko a'a ba haka ake nufi ba ana nuna maka kalmomi ne da ake siffanta kyawu da shi. An gane wannan ko? Shine wannan ma'anar dalilul fami din cewa yana da yalwan baki, ba wai dan su haka ba kawai tsuntsun ko? Masha Allah. Ah, yake cewa ashkalul ainain ko? Malamai sun yi magana akan menene ashkalul ainain din nan har a mataki guda biyu. Wasu kace ashkalul ainain shine idan manzan ramin nan ramin da ido ke ciki to na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan karami bane idan suna da girma idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mayalwaci ne kar kuma ka ji an ce mayalwaci ka dauka cewa irin kurukuru din nan a'a ko da yaushe ana magana kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka sani cewa halittar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana tsakiya ne an gane wannan ko ba wajejen baki ba ba wajejen ido ba a'a tsakiya an gane wannan ba din karami ba ba can wajeje ba sallallahu alaihi wasallam an gane wannan malamai na biyu suka ce in aka ce ashkalul ainain shine idan da gashi fari ne fat sai aka dan ratsa wani dan jajaji a cikin sa ka kalle yaya wannan kirtin zai zama ne wai ka dan gwada wata rana ka dan dauko farfe ba farar takarda ko sai ka dan jawo ka dan jawo dan layi dan jajaji haka a ciki za ga wannan jan ba wai ya ƙara munana wannan takaddan bane ko za ga ya ɗan ƙara mata kyau ne shi sai idan ka kalla masu yin wasali za ga suna daukan abin yin wasalin ya zamanto wani kala kaman jajaji haka alrammomi sun san abin da nake magana saboda mene in aka yi wasali da wannan abin jajajin nan sai ga rubutun ya ƙara kyau ga baki ga fari ga jajaja haka fa idon zai zama ko ko domin wannan farin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fari ne fat wannan bakin mun yi shakaratan baya an ce maka baki ne wulk ko sai aka ce to kuma tsakanin wannan farin da wannan bakin an ratsa wani dan jajaja wai wannan kenya ya zai zama to malamai sun sifanta ido na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ashkal ainaini a matakai guda biyu mataki na farko an ce wannan ramin idan yana da fadi yana da girma ko mayalwaci wasu malamai suka ce a'a ashkal ainaini ana nufin idan da aka dan ratsa wani kala jajaja haka malamai Hassan ma wancan ma bawan Allah Raji wanda ya ce ai idan ne ramin idan ne yake da yalwa suka ce wannan galad ne bai san abin da ake magana bane a nan wurin akwai bukatun da ya kara tsayawa ya fara dubawa malam yace malhusul aqab menene malhusul aqab har ma shi da kansa yake cewa na tambaya samra ko na tambaye shi cewa wai menene malhumul aqab din nan ne malhusul aqab din nan ne yace samma kansa yace min abinda yake nufi da sanuba da malhusul aqabi shine qalilul lahmil aqabi jigajigin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu nama da yawa a ciki diddigen sa ko ka suranta a kalwanka cewa kafanka yanzu nama yayi yawa a jikin kafan waya tafiyanka zai zama akwai matsala ba ko ba haka ba ka kalla kafanka kai da kanka sai a ce nama ya maka yawa a jikin kafanka yawa ka gani ko akwai dan matsala ba ko to diddigin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu nama da yawa a jikin sa sallallahu alaihi wasallam shi ma manhumul aqabi din nan manhumul aqabin nan malamai sun yi maganganu haka da yawa akai amma zance mafi rin jayire shine ma'ana kamar yadda wannan bawan Allah ya kawo yake cewa qalilul lahmi ha ai akwai karancin tsoka a jikin diddigin Allah ya ba mu isan gyara wannan hadisin imamu muslim ya rawaito shi cikin fada'il na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin babi na fada'il Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin manaqib na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma ya kawo mana shi a wannan hadisi na 7 hadisi na 8 ko kuma hadisi na 9 hadisi na gaba wanda yake shine hadisi na 10 wasu kuma za su ga rubuta hadisi na 9 yana farawa da kaman haka haddathna Hannad bin Sari قال حدثنا أبصر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ حياني وعلي حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. معنى وأن حديث شيني حدثنا هنار بن سري هنار بن سري إنهم أنشي متمن كوفاني التميمي الدارن أنشي زاهديني شي ما ينادى بدن الدنيا ككلبا يا الله su ba su dauki duniya a matsayin wani abu ba zahidi ne yana da gudun duniya sai mu dan tsaya mu kalla mu muna da gudun duniyan kuwa to sai dai abin da ba a rasa ba ko amma yanzu fa Allah ya kawo mu lokacin zaka ga mutum yana cewa shi bai damu ba yake halal ne ko yake haram ne shi duk zai je mata eh wannan talauci dai ya ishe su ko Allah ya ji mana bai san cewa tara kudin shi ma wani akwai wani aiki bane sabu ko domin yanzu ka tsaya ka duba mutumin da aka ce ya mallaki naira dubu ɗari kan muje kan miliyoyi a ce za a turke ka gaban mala'iku gaban mahaliccinka ka rika bayanin naira naira yanda aka yi ka same ta kana ganin mutane za su tsira kuwa za a tsira wani kuɗin fa kuptowa ya shigo cikin dukiyar naka amma kai kace ba komai sai ya zama maka komai ranar lahira wai ma me takatsan tsan kenan kenan kudin tara su aiki rashin su damuwa ko Allah kamar mai kyau Allah ka tsallakar da mu Allah ka tsallakar da mu ya kasance ana ce masa rahibul kufa in aka ce ma mutum rahibul kufa shine babban malami a garin kufa babu babban malami kamar sa saboda tsantsayinin sa da gudun duniyar sa imam muslim da sauran malamai sun rawaito hadisin sa a cikin tafan sa ya rasu a shekara ta 223 yace haddathna abkar bin alqasim abkar bin alqasim az-zubairi az-zubairi da suke ce masa nisba ne zuwa ga kabilar sa mutumin kufa ne an ce jama'a da yawa sun rawaito hadisi a hannunsa a kaga a nan wurin ba ce sika ko wani abu makamancin haka ba ko kenan ka tsaya ka dudduba sai ga akwai magana kenan a kansa ko kufi a sika gashi nan ma ya zo ashe sika ne ka gani ko an ash'as ɗinnan bin sura al-kandi Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin littafin sa na wannan bawan Allah kamar yadda Nisa'i shi ma ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito kamar yadda nan ma ya ƙara kawo mana Ibn Majah ma ba bashi a baya ba shi ma ya kawo wannan Ash'as din ya rasu a shekara ta 130 daidai na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin mun isnadin an ce Ibn Sawwar ko an Abi Ishaq an Jabir bin Samra da mun yi magana akan su a cikin wancan hadisin saboda haka zamu je gaba kawai Kala Jabir bin Samra innan shine yake ce mana Ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin ithyan naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare wanda watarsa ta cika shine kenan daren 13 ko daren 14 ko daren 15 kaga nan da ya gaya mana cikin wanne ne 13 ne ya ganshi ko ko a 14 ko ko a 15 to amma an ce ifyani shine lokacin da wata haskenta ta cika yace wa alayhi hullatun hamara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci kwalliya shine ma'anar wannan ko kwalliyan yana da kala kaman jajaja haka amma a karatun mu na baya mun yi magana kan hulla hamara ko shine a ce kawai kaman a kasar Hausa a ce kayan ado kayan kwalliya to yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin irin wannan daren cikin kayan kwalliya Allah ya ba mu ikon gyarawa mu ma mu rika yin kwalliyan ko saboda mutanen mu da yawa suna tunanin an ce zuhudu shine mutun ya sa riga ta yayyage ko riga ta yi dukun dukun ba shi bane an gane wannan zuhudu shine ka rika taka tsantsan da me zaka sa a bakinka da wani kuɗi ka sai suturan da ka sa shine taka tsantsan gudun duniya amma ba wai kake yin aski gashi dukun dukun ba wanka ko kaga wani kayan shahada kuma kudin cizo ake cewa ko kaga kudin cizo a jikin kayan wani kayan duk ya daddabe duk ba shi bane zuhudi an gane wannan ko in har ka taba ji an ga maka cewa wani kayan sa ya yage a wancan lokacin babu wadata ne kamar yanda muke da shi a yanzu a wancan lokacin zaka yi taradda mutum gaba daya a rayuwarsa banda ɗan zani ko zani wannan da ka sani halle daya wanda zai rufe daga cibiyansa zuwa gwiwansa ko zuwa ƙasa haka bai mallaki komai ba a rayuwarsa bai mallaki ga hadisi can ka duba mana wannan mutumin da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah in baka san wannan matan tace ta baka kanta ni ya bani mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ka kawo sadaki yace sai dai in bada wannan zanin nawa manzon Allah ya ce to ai abin da ka mallaka kenan in ka bayar ko babu wani abu wanda zaka rufa jikinka da shi sai ka ƙara bin kisa in ka koma gida ga mutum na biyu ko abokin Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf duk cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mai kuɗi kamar shi to wannan Abdurrahman bin Auf din yana da wani amini abokin shi sosai wannan abokin nasa shi ma yana daga cikin wanda babu abin da suka mallaka banda zanni kwara daya shi ne ake kira Izar ko Izar dan Izar kuma Izar shine dan abin da zaka iya rufewa daga cibiyanka zuwa gwiwanka wanda zaka ga ana magana a babin jana'iz ko cewa in mutum ya rasu daga cikin da kafanin da za a masa shine a sa masa Izar Izar din shine daga abin da zai rufe daga cibiyanka zuwa dan gwiwanka haka wannan sahabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya mallaka kenan da ya rasu har ya rasu da aka zo za a yi jana'izan sa ya salam idan da aka bude ka ta yanzu za a bude likafanin ko haka tsatsi da aka sa haka in an ja sai fiskar shi sai ya bude in an ja an rufe fiskar sai kafar sai ya bude ka san duk abin da zaka yi kewayawa da shi haka to akwai yiwuwar zai iya kawo tsawon kai an gane abin da dinko to bi da tsayin da zai iya rufewa har fiskar sa saboda haka idan aka jawo ya rufe fiskar sai kafar sai ta bude in an kara rufe kafar sai fiska sai ya bude. Abdurrahman bin Auf yake cewa sai muka ɗiba ciyawa. Kalla ciyawa. Aka ja zanin ya rufe fiskansa kafan sai aka rufe da ciyawa. A haka aka birni sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine wata rana Jabir bayan ya zama wannan hamshakin mai kuɗin wata rana ana zaune kawai sai ga ya fushi da kuka kawai ina ta kuka hankalin mutane da ke kewaye da shi ya tashi cewa ya aka yi ya ce na tuno wane ne ya rasu sahabin manzon Allah ne ba abin da ya mallaka sai zani kwara ɗaya yau gani Abdurrahman bin Auf ni ne nake tsaye raƙuma na taucewa ɗauke da kayan kuɗi ɗai sama da 40 har yake tunani yace kai anya ba lahiran shi bane ko aka kawo masa duniya sai ka ji wancan su lokacin babu wadata kaman yanda muke a yanzu to da ka babu bukatuwan ka rika sa kaya ya gaba babu wannan bukatar ka sa kaya na ado kaya na fita kunya Hausawa suna cewa sutura ita ce mutum akwai wannan da in ka sa irin wannan kayan da ka sa ba za a baka ma ka shiga ba ko sai ka je da irin kayan nan kaman kai ma alaji ne sai ga ana girmama ka to haka duniya ta kai mutane yanzu mutane sun koma suna girmama mutane saboda kaya ne kai ma suka kada mutuncin ka sa kaya masu kyau mun gane magana da muke yi wannan kuma ba muna kira zuwa ga mutane wannan cewa kowa ya je rika dinka kaya masu tsada ba shi muke nufi a'a kar dai mutun ya sa kayan da zai wulakanta kansa shine muke magana kai iyakan kokarin ka dinka sura daidai gurgudo na mutunci Allah ya ba mu ikon gyarawa kai ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukan su kowa inda muke karatu a kan su yau duka ana faɗa mana cewa zahidai ne suna da gurin duniya yake cewa walai hillatun hamara akwai kayan ado a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar sai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na kalli wata wai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai da wannan wata wai waye yafi cauni yace sai abu kina ta kallo in kalla wannan in kalla wannan in kalla wannan ina ma dai da mu ne ko ka san ko kallon annabi kai morewa ne ko ba gaba ina ma dai da mu ne muke ta kallo muke morewa dadi ya wuce mu ko amma ba komai insha Allah ko Allah ya hada mu a lahira sallallahu alaihi wasallam kafin lahira zamu ganshi insha Allah ko domin babu wani mutumin kirki da zai rasu fashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ko kuma ko da bayan kabarin ka bayan kabari to kuma sai an kaga ƙara ganin manzon Allah da mala'ikun nan za su tambaye ka cewa me kake cewa kan wannan sai a nuna maka ga annabi Muhammadu a cikin kabarin naka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ina samu dace yake sai ni kalla annabi sai ni kalla wata wai in ce wai wane ne yafi kyau ne sai yace falahuwa indi ahsanu min al-qamar yace wallahi na rantse ni dai a wuri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi wata kyau yafi wata kyau an gani ko abin da ya tsage yayi shi zai kai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ai watan tsagaggiya ne shi kuma annabi bai tsage ba ko ga ayan qur'ani tana gaya maka iktirabat as-sa'atu wa shaqqal qamar abin da ya tsage yayi shi zai kawo manzon Allah dan uwana bari na ƙara gaya maka babu wani abu in dai sunansa halitta ce wacce ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyau babu wannan abu an gane wannan ko ai ita ma wata in dai za a ce za a hada ta da manzon Allah kunya za ta ji ko sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafi na Adabul Hadith kamar yadda kuma ya kawo mana shi a cikin wannan littafi hadisi na gaba shine hadisi na 11 a wannan littafin kuma hadisi na 10 ko حديث هنا فاروا ده كما هكا حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن ابي اسحاق قال سال رجل البراء بن عازب اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر معنى wannan hadisin shine حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع من يمغانا عن سا بايا saboda haka duk wanda muka yi magana akan sa baya ba sai mun kara maimaitawa ba ko shi zaka karatun yau ma yana dan mana sauyi haka حدثنا سفيان بن وكيع من يمغانا عن سفيان بن وكيع shine ya bada wannan labarin حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عبد الرحمن بن الرؤاسي bai magana akan sa ba aka ce حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي nisba ne zuwa ru'az wata kabila ce mutumin kufa ne ibn ishaq da atiya sun yi ruwaya daga wurin sa kamar yadda yayi ruwaya daga hannun shi kuma ya dauki karatun sa a yayi ruwaya ya dauki karatun sa a wurin ishaq da atiya kamar yadda sufyan da ibn mubarak da wannan su suma sun dauki karatu a wurin shi ya rasu a shekara ta 190 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an suhayr bin muawiya bin khadij abu umaysa Abu Haitham Al-Ja'fi aka ce wannan Zuhair din nan fika ne baya ba shi da matsala ko ingantacce an tsarkake shi ba shi da baya ƙarya Hafiz kuma ya hadace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa kare lahu jama'atu jama'a da yawa sun rawaito hadisi daga wurin sa ya rasu shekara ta 173 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an abi ishaq abi ishaq mun yi karatu a kansa a karatukan dake baya ko yace sa'ala rajulun albarra bin azib wani mutum ya tambaya babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barra bin azib mun yi karatu a kansa a baya ko saboda haka zamu wuce kawai shi ma wannan mutum yake tambayan barra bin azib akana wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithla sayf shin fiskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi kama da wuka sai ya ce a bal mithl kamar kaman dai kau kaman wata zaka ce me yasa suka yayi sauri yayi ta'dilin sa in kara yin ta na kaman yanwa ba gane ba
shin fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kama da takobi? Yace a'a, yana kama dai da wata. To daga nan ne sai malamai aka fara ƙara wa juna ilimi. Me ake nufi da wannan takobin ne? Sai wasu malamai suna faɗa akan cewa ai takobi in ka lura nasu ko tana da haske, wata za ka ga tana walƙiya. Wasu malamai suka ce shi ake magana, shin fuskar manzon Allah haskenta irin hasken takobi ne ko ko yaya? To malaman da suka tafi akan wannan sai aka suka ce sai wannan bawan Allah ya ce a'a, hasken manzon Allah wane takobi kuma, ai sai dai ka hada da wata. Ko malamai na biyu suka ce abin da ake magana akai shine shin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da tsayi kamar takobi? Yace a fiskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wata take, tilla wata kamar zagaye take. Ban sani ban an gano. An gano wannan ko mun faɗa wannan fasarorin ne guda biyu saboda mutanen mu a gano yanayin yanda ake amfani da balaga wurin karatu. Kaga wannan balaga ne shi suke amfani a wannan wurin cewa kamar wuka, haskinta kamar wuka ko koyaye. An gane wannan kuma ka ga mutum zuwa ce fiskar kamar takobi kuma ai matsala ya zo kenan, sai a ce kai ana yankewa kenan, sai wani yayi tunanin ko fiskar akwai faso ne. Allah ya kare mu, Allah ya kare mu. To shine aka ce shi bawan Allah sai sauri yayi amfani da balaga ya ce a kamar dai wata ko wanda mun yi karatu a baya cewa ai fiskar ba wai doguwa bane, ita kuma ba wai zagaye take kamar watan ba ko kenan, tana tsakatsaki, ita ba long face ba, ita kuma ba round face ba. Sai idan ka kalla mutane cikin wannan siffan guda biyu ne, ko dai ka ga mutum yana da long face kamar mafi yawancin fuskokin filayen ko long face za ka gani, sauran mutane kuma za ka ga fuskansu tsakanin round face da kuma shigowa haka hakan dai ko. To sai aka ce fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ba doguwa bane haka kamar na filani, ita kuma ba zagayayya bane kamar na sauran mutane. Kada bare bare su ce ban kirawo su su mako. Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. Wannan hadisin karshen su kenan ko? Imam Bukhari ya rawaito shi cikin babi da yake siffanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Imam Tirmidhi ya kawo mana shi a cikin littafin sa na Jami babi na Munakib, kuma ya ƙara kawo mana shi a cikin wannan littafi nasa na Shama'il. Hadisi na gaba yana cewa حدثنا أبو داود المصحفي سليمان بن سلم قال حدثنا نضر بن شميل عن صالح بن أبي الأفضل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل شعر. Ma'anar wannan hadisi na 12 ko hadisi na 12 a wannan littafi yana cewa hadathna Abu Dawud al-Musahhafi Sulaiman bin Salm, ko Abu Dawud al-Musahhafi shine Sulaiman bin Salm din al-Balqi sabatun thiqa. Kenan wannan yana mataki na gaba, yana mataki daraja na biyu, sabat ne, bacin sabat kuma thiqa ne shi. Mun yi magana akan wannan ko? Rawa annabi Mati'in ya dauki karatunsa a wurin malaminsa Abi Mati, kamar yadda Abu Dawuda ya dauki karatu a wurinsa shi kuma. An gane ko? Ya rasu shi Abu Dawud al-Musahhafi din nan Sulaiman ko ya rasu a shekara ta 238 yake cewa haddathna Nadru bin Shumail, yace Nadru bin Shumail ya gara ya karantar da ni wannan hadisin. Nadru bin Shumail shine Abu al-Hasan al-Mazini an-Nahwi, kwararre ne wurin nahwu. Ka kalla wannan kuma ba, duk wanda za ka ga an ce kwararre ne wurin kaza, ka san ba nan kusa ba ko, aka ce kwararre ne wurin nahwu. Sannan kuma shi mutumin Basra ne, thiqa shi, thiqa ne bacin thiqa, kuma imamu shi babban jagora ne sosai. Mani jama'a da yawa sun rawaito hadisi a wurinsa, yace ya karɓo wannan hadisin shi ma an Salih bin Abi al-Akhdar, ya karɓo daga Salih bin Abi al-Akhdar. Salih bin Abi al-Akhdar al-Yamani ne, maula ne, bararren bawa ne na Bani Umayya. An gane Bani Umayya kuma ma'ruf ko an san su. Kana khadiman liz-Zuhri, ya kasance khadimi ne mai masa hidima na Zuhri, ake cewa thiqan. Wasaqahu al-Bukhari, Imam Bukhari ya inganta shi, ya wasaqa shi. Wada'afahu al-Musannaf, Imam Tirmidhi mun taba wannan karatun a ba Imam Tirmidhi sai ya ce a yana da rauni ka kalla mun yi magana kai can farkon karatun mu koma can baya cewa sun tattauna kan wasu matsaloli da Imam Bukhari malamin Imam Tirmidhi ne to yanzu ka kalla wani ikon Allah Imam Bukhari ya ce wannan bawan Allah sika ne Imam Tirmidhi ya ce a ba sika bane ka san mun faɗa abinda Imam Bukhari ya faɗa akan wannan dalibin nasa Tirmidhi yake cewa yanda na amfana da kai Imam Tirmidhi kai baka amfana da ni haka ba ko a wannan wurin ne muka faɗa cewa sun tattauna kan wasu matsaloli Imam Bukhari ya sallama masa ya ce ni dai na rike mutanen da kace ingantattu ne Imam kaga a wancan karan Imam Bukhari ne ai ya ce wa'annan ba ingantattu bane ba zai karba hadisi a wurin su ba shi Imam Tirmidhi zai ce a ingantattu ne zan karba yau gashi an rama ko Imam Bukhari ya ce wannan bawan Allah ingantacce ne fika ne Imam Tirmidhi ya ce a'a akwai magana a kansa kaga adalci ne ilimi da a ce ɗan uwa musulmai za mu riƙa majunan mu haka to da ba mu saurara da jima ko malamin shi ne yayi bincike iyakan binciken shi abinda ya iya gani shine wannan bawan Allah bai da wani matsala Imam Tirmidhi yayi bincike ya tarar da wannan bawan Allah yana da matsala a wurin Imam Bukhari wannan fika ne a wurin Imam Tirmidhi ba suka bane kowa kuma ya rike fahimtar sa Imam Bukhari ya rawaito hadisan sa Imam Tirmidhi ya rawaito amma ya ce maka daifi kuma an zauna lafiya amma da a ce irin mu ne yanzu in mutun ya fara hura lafika ya fara kwakwazo ai wani kaza Allah ya kwashe mai albarka ni na faɗa ya ce kaza shi sai ya ta hayaniya da rigingimu Allah ya yafe mana قال الذهبي امام الذهبي شي ما يا شيغا cikin magana imam al-zahabi yace salihul hadith yace din hadithansa suna da kyau sauran malamai guda hudu sun yi riwaya akan sa ibn shihab asalan sunansa abubakar bin muhammad bin aslam az-zuhri ana masa nisba ne zuwa ga zuhra bin kilab eh daga cikin jikoki kakannin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko al-faqih aka ce shi ibn shihab faqihi shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke bashi fahimta zai tsaya yayi bincike ya gano ko ya fidda hukunce na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar mana da hukunci ko sanan aka samu mana mafi yawancin hukunce da muke amfani da su kan alula ko wasu abubuwa makamancin haka faqihi hafiz ya haddace hadisai miliyoyi mun yi magana kan wannan shi ma karatu kan mu na baya tabi'i yace tabi'i ne sai dai a cikin tabi'an karami ne ko ka san an kasa marhala ta dabaka na tabi'ai ko akwai tabi'ai manya akwai tabi'ai kanana ko kenan wayanda suka zo a wannan yankin su su tabi'ai manya su ne wayanda suka samu dama suka iya ganin manya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai kanana kuma su ne wayanda suka riska wasu ba'ali daga cikin sashin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn shihab yana daga cikin su tabi'i ne karami haka aka ce mutafakun ala jalalati an yi da cewa wannan ibn shihab din babban malami ne ko yana daga cikin manyan malaman imamu malik ibn shihab din nan ko ba yana faɗa akan sa ko an ittifaqi akan cewa wannan babban malami ne kuma an ittifaqi akan cewa lalle yana da inganta karatuka duk karatun da ya biyo ta hannunsa to ingantaccen karatu ne babu mis balantana gauraye to ya rasu a shekara ta 124 wasu malamai suka ce a 125 ne bisa dai sabanin yanda tarihi yake ko ibn shihab ya samu ruwayar sa ko hadisin sa daga hannun abi salama ko abu salama asalin sunansa shine abdullahi wasu malamai suka ce a isma'il bin abdurrahman bin auf al-madni yanzu mun ga magana kansa ko abdurrahman bin auf al-madni wannan shahararren mai kudin da yanzu muka gama kissa a kansa kaga yanzu wannan hadisin ya biyo ta kanshi kila mun yi magana akan sa ba sai mun tsaya mun tsawaita ba ko kawai dai abin da zamu kara shine wannan sahabin da lokacin da aka hijira zuwa garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ɗan uwantaka da mutumin da yayi hijira daga Makka da wanda yake Madina ko sai mutumin da ke Madina ya raba dukiyarsa zuwa biyu a baka rabi kai kuma shi kuma mai dukiyar ya rike rabi ko sai a cigaba da kasuwanci in mai yana da mata biyu ya saki ɗaya wannan wanda ya zo daga garin Makka ya dauri ɗaya to shi da aka hada shi dan uwansa dan garin Madinan aka ce dan uwan yace to ga dukiyarsa ya raba sai yace masa nagode yace a kare na ni shi bare na wani ba nuna min hanyar kasuwa ina kasuwa take ni ma naje na nemi aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wata irin addu'a mal shine sahabbai suke cewa Abdurrahman sai ya kasance ko kasa ya kasa sai an yi rububi akan sayan kasa shine ba mun karatu akan irin tarar dukiyarsa ba ko yanzu ko ga yan kasuwa nan muna malam Tijjani barka da zuwa ka ji manyan manyan yan kasuwa Allah ya sa a dace gaba daya masha Allah Al-Madani mutumin Madina ne wa huwa Quraishi kuma bu Quraishi ne kila da mara garin Makka yayin wannan hijira kun gane wannan ko ya rasu a shekara ta 94 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya samu ruwayan sa kai tsaye daga hannun Abu Huraira me yasa ya samu ruwayan sa kai tsaye daga hannun Abu Huraira saboda Abu Huraira ya fi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi Abu Huraira bai je wani wurin wata sana'a ba suna daga cikin mutanen da suka tare a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiransu da suna ashabu suffa ko to Abu Huraira ya ɗaya ne daga cikin su ba sa zuwa ko ina ko da yaushe suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya zamanto yana da tarin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wani abin birgewa bai wani dade ba fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malami na cewa shekara 2 zuwa 3 kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon rashin tafiya zuwa wurin kasuwanci ko wani abu sai Allah ya bashi tarin hadisai kuma sauran hadisan da bai ji ba ya bi sauran sahabbai wanda suke gaban sa ya diba hadisai kage wannan ya nuna mana cewa in muna tare da dalibai yan uwanmu kar mu yi girman kai abinda ba mu iya ba mu ki tambaya domin yana daga cikin abin da ke halakar da mafi yawancin dalibai kai ka sani ni ban sani ba in zo in tambaye ka sai na yi girman kai cewa ba ai zai rena ni ya ce min daƙiƙi ne ni sai to kaga mutum ya kashe kansa ko wannan ya nuna mana yadda tsarin karantarwa yake a musulunci ban iya ba samu wanda ya iya koya mu shikenan an ci gaba Allah ya ba mu ikon gyarawa Abu Huraira radiyallahu ta'ala an ne yake cewa Abu Huraira nan da ya rasu ya rasa shekara ta 59 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an binne shi a Baqi'a ko shi kafin rasuwan nasa shine yake faɗan wannan hadisi cewa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abyad ka anna ma sida min shibbatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fari ne sai kuma irin sai rudewa ya kama shi dan haka mu zamu ce sai yace kai dai ka dauka kamar an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka anna ma siga min shiddati yace kamar kuma an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga azurfa ne ya azurfa take ai kaga azurfa kuma kai tsaye azurfa ba fara bace azurfa wani launi ne wanda ke tsakanin fari azurfa ba kai tsaye fari bane kamar wannan ko amma dai mutane kawai ana karfin hali sai a ce azurfa fari ce ko shi ne ko da yake na san kala-kala ne azurfa ya ce rajul shari sallallahu alaihi wasallama yana da gashi wanda yake ake kwantarwa ko ake sakin sa wanda dai mun yi maganganu akan gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kana ta kallon lokaci za mu tsaya a hadisi na 13 ko kuma hadisi na 12 in Allah subhanahu wataala ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba za mu tsaya saboda lokacin sallah ya riga ya jawo baya kuma mun riga mun yi karatu kan daidai gurgudu yau kuma an yi sauri da yawa mun samu hadisi yau da yawa abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bari lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wanda suka zo na nesa na kusa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gidansa lafiya kowa da bukatun sa na lahiri duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya biya mana za mu tsaya in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in kuma babu sai mu bari a kira sallah bismillah ina jin kamalan abba su dan uwa yana tambaya ne akan cewa tabi'ai me yasa ake ce musu tabi'ai shin su basu ga manzon Allah bane yasa ake ce musu tabi'ai ko ko yaya abin yake shi a fahimtar sa shine tabi'ai su kamar ai sun ga manzon Allah ne ko yaya abin a hakikanin gaskiya tabi'ai duk wanda kace an ce mai tabi'i bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi sahabi shine wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'inda ba su ga manzon Allah ba sai suka ga wa'inda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka kirawo su da suna tabi'ai. Me yasa aka kirawo su da suna tabi'ai? An kirawo su da suna tabi'ai ne saboda suna yin aiki irin aikin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna bin irin karantar wanda sahabbai suka samu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine suke bi. Ai, abinda kalmar take nufi ta samo asali ne daga tabi'a, ittiba, ko tabi'a ittiba shine bi, ko ittiba. Ahum khairun an qamqamu tubba, ko ittiba. Wattaba allazi wattaba, ko wattaba'u. Gashi ne yazo a Qur'ani, wattaba'u maslul shayatin ala mulki Sulaiman. Wannan wattaba'u din shine asalin kalmar ittaba'a, ko amma tilas suna da yawa sai a ce wattaba'u. Gashi nan Annabi Yusuf yana faɗa, ko wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq, nabi. To su ma wayannan tabi'an sun bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na abin da suka samu ta hannun sahabbai, yasa aka sa musu da suna tabi'ai. Wa'inda suka biyo bayan su sai aka ce musu taba'u atibba. Duka wayannan da kaje mun faɗa ba su ga sabon su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wani tambaya almajiranku ma 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 ma